Sashen Hausa na Murya Amurka yake magana da wannan la'asariyan 22 ga watan Oktoba shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Makeri ne tare da Murtala Faruk Sanyina, za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Amma kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
Wani dadaddan jami'in diplomasiyar Amurka zai bayyana gaban kwamitin binciken yunkurin tsige shugaban kasa Donald Trump na Majalisar Wakilai. Prime Minister kasar Canada Justin Trudeau yayi da'awar samun nasarar zabe da safiyar yau Talata, inda ya lashe zaben wa'adi na biyu a babban zaben kasar. Kasar Kenya ta kara tabbatar da shahararta na samar da fitattun yan tseren gudun ya da kanin wani na duniya.
To bayan ku gaba jin labarai, za ku ji cewa ambaliyar ruwan kogin Komadugu ya wanda ya batse ya jefa dubban mutane yankin Difa cikin mawuyacin hali.
A jimillance mutum 23,263 suke cikin matsala yau. Wa'ansu sun baro gidajensu kuma sun yi asaran duka abinci da gonakansu.
To madalla, bayan haka kuma za mu kawo muku hira da muka yi da gwamnan jihar Zamfara Bello Muhammad Mutawallin Muradun akan matakan da gwamnatinsa ke dauka na dakile ta'addanci a jiharsa.
A koyaushe tunanin wannan gwamnati shine ya za ta yi a kare rayuwa ta al'umma ta wannan jiha.
Wasu 'yan arewacin Najeriya mazauna birnin Lagos kuma sun nuna gamsuwansu da matakai da gwamnatin Zamfara din ke dauka akan magance matsalar tsaro a jihar da jihar take fama da ita. Mustapha Nasiru ba tsari kuma na tafi da shirin noma tashin arziki da kuma sakonni da kuka aiko mana ta hanyar email, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Wani dadaddan jami'in diplomasiyar Amurka zai bayyana a gaban kwamitin binciken yunkurin tsige shugaban kasa Donald Trump na Majalisar Wakilai akan zargin cewa shugaban ya hana kasar Ukraine tallafin soji, har sai kasar ta bude wani bincike akan tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden da kuma ɗansa. William Taylor, babban jami'in ofishin jakadancin Amurka a Ukraine, zai ba da shaida a sirrance dangane da dimbin sakonnin karta kwana da sauran jami'ai suka bayyana damuwa akan matakin na Fadar White House. Taylor ya rubuta cewa san bai kyautu ba yadda aka hana tallafin tsaro domin taimakawa gangamin siyasa. Shugaba Trump ya yi zargin cewa Biden ya yi barazanar janye damar bada wato bashi ga Ukraine har sai an dakatar da wani bincike da ake yi akan zargin rashawa a wani kamfanin iskar gas da ya dauki ɗansa Hunter aiki. Ba a sami kwakwarar shaida cewa Joe ko kuma Hunter Biden sun aikata laifi ba. To amma ana kallon tuntubar wata kasa ta waje domin bankaɗo laifukan abokan hamayya a zaman katsalandan ga zaben shugaban kasa, wanda laifi ne da ke sa a tsige shugaba. Prime Minister kasar Canada Justin Trudeau ya yi da'awar samun nasarar zabe da safiyar yau Talata, inda ya lashe zaben wa'adi na biyu a babban zaben kasar. Bayan jam'iyyarsa ta Liberal Party ta sami lashe mafi rinjayen ƙuri'u da za su ba ta damar ci gaba da kasancewa jam'iyya mai mulki. Hukumar watsa labaran kasar ta Canada ta ruwaito cewa 'yan jam'iyyar ta Liberal sun kama turbar lashe kujerun 'yan majalisa 157 kasa da 170 da ake bukata domin kasancewa mafi rinjaye a majalisar kasar mai wakilai 338. Wannan ya sa Trudeau zai kafa gwamnatin haɗin gwiwa da jam'iyyar New Democrats, wacce ta kama hanyar lashe kujerun majalisar 24. Trudeau ya faɗa cewa 'yan kasar ta Canada baki ɗaya sun yi watsi da bambance-bambance, sa'ad da yake jawabi ga ɗimbin magoya baya da suka tattaru domin murna a shilakotar yakin neman zaɓensa a birnin Montreal. Shugaban kasar Amurka Donald Trump da ya yi ta samun saɓani da Trudeau akan lamuran kasuwanci da sauyin yanayi ya taya Prime Minister murna a shafinsa na Twitter akan abin da ya kira nasara a babbar gwagwarmaya. Jam'iyyar adawa ta Conservative a ƙarƙashin shugabancin Andrew Scheer tana kan hanyar lashe kujeru 121, duk kuwa da samun mafi shahararrun ƙuri'u fiye da miliyan 6 idan aka kwatanta da na jam'iyyar Liberal ƙuri'u miliyan 5.8. To amma kuma a jawabinsa na amincewa da sakamakon zaben, Regina Shea ya ce sakamakon zaben gargadi ne ga Prime Minister cewa jam'iyyar Conservative ce za ta karbi mulki nan gaba kadan kuma a shirye take da hakan a zabe mai zuwa. Kasar Kenya ta kara tabbatar da shaharar ta na samar da fitattun yan tseren gudun ya da kanin wani na duniya sadda a watan nan dan kasar wato yan kasar Eliud Kipchoge da kuma Bridget Kosgei suka kafa sabon tarihi a tsere a ƙarshen mako. Tseren wato tseren gudu muhimmin al'amari ne a kasar dake gabashin nahiyar Afrika inda masu shirya gasar ke baiwa yan kasar ta Kenya damar kintsawa domin samun armashi. Fiye da mutane 5,000 ne suka yi rajistar shiga gasar tseren daban-daban a wannan shekara. Masu shirya gasar na daukar gasar a matsayin wata hanyar samar da kwararru.
We've managed to see that the young ones are the one participating more. We've had about 2,500 of the young ones.
Yace mun yi kokarin ganin cewa kananan yan wasa ne suka fi yawa a gasar. Mun sami kimanin kananan masu tsere 2,500 kuma tabbas zan ce kasar nan za ta sami samar da gogaggun yan tsere da za su wakilce ta. Gasar dai ta so makankama yayin da yan wasa da dama ne ke bukatar wakiltar kasar ta Kenya a wasannin motsa jiki na Olympics na shekara ta 2020 a kasar Japan. A wasannin na shekara ta 2016 yan kasar Kenya sun lashe lambobi 12 daga cikin 13 da aka bayar a kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kasar Birtaniya yunkurin Prime Minister kasar Boris Johnson na fitar da ita daga kungiyar tarayyar Turai ta EU na fuskantar muhimman kuri'u biyu a majalisar dokokin kasar a yau Talata. Yan majalisar za su taru da yammacin yau domin amincewa da kudirin dokar janyewar wanda kuma zai tabbatar da amincewa da yarjejeniyar janyewar ta shugabannin kasar ta Birtaniya da kungiyar ta EU. Idan kudirin dai ya sami amincewa, Johnson ya faɗa a jiya Litinin cewa al'ummar kasar ba sa buƙatar duk wani tsaiko. Haka ma shugabannin nahiyar Turai ya ƙara da cewa a yi kawai a ranar 31 ga watan nan na Oktoba kowa ya huta. A ƙarshe, jami'ai a arewacin Afghanistan sun ce mayakan Taliban sun kai farmaki a wani ofishin jami'an tsaro da suka kashe akalla 'yan sanda 17 tare da jikkata wasu da dama. Mummunan harin wanda aka kai cikin dare a yankin Ali Abad da ke gundumar Kunduz mai fama da tashe-tashen hankula ya kuma yi sanadiyar mutuwar shugaban sansanin na 'yan sanda a cewar wani jami'in gundumar da ya nemi a sa kaya sunansa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tobadalla, a jamhuriyar Niger ambaliyan ruwa sakamakon maukaciyar batsewar kogin Kumaduga da ta tilastawa dubban mutane a jihar Difa kaura daga gidajensu a wani lokaci wanda rikicin Boko Haram ya haddasa, kuma bayan tattalin arziki a wannan yanki da noma da kiwo da kamun kifi ne a matsayin madogarar jama'an. Lamarin da ya sa 'yan majalisun dokokin yankin suke kira da a tallafa wa waɗannan mutane da bala'in ya rutsa da su. Wakilinmu a birnin Yamai Suleiman Mun da Barma na dauke da ƙarin bayani.
A taron manema labaran da suka kira a nan birnin Yamai, wakilan al'ummar Difa a majalisar dokokin ƙasa sun nuna damuwa akan dimbin asarar dukiyoyin da kogin na Kumadugu ya haddasa, tare da tilastawa mazauna wasu manyan garuruwan yankin ficewa daga matsugunansu. Kamar yadda za a ji daga bakin mai magana da yawun haɗin gwiwar waɗannan 'yan majalisa, Madam Ali Maryama Ibrahim.
Garuruka tun daga Maine ko minkin Maine in ka kama har aka kai ko minkin Difa ko minkin Shatimari, kuma ruwa yana nan yana hayowa. Alhali tsakiyar watan Nuwamba lokacin nan ne da ruwa yake zuwa da ƙarfi, amma yau kuma komai ya sake. Gashi nan yau mutane suna cikin halin ƙaƙa suke, gonakai duka ruwa ya mamaye su, mutane duk sun bar garurukan su. Mutanen da suka bar garurukan su, in an dauki kominikin Shetimari 60,000, cikin Difa 4,410, a Maini Tsorowa mutum 18,300, a Jimillance mutum 23,263 suke cikin matsala yau. Wa'yansu sun baro gidajensu kuma sun yi asaran duka abincin da gonakansu.
Sakamakon lura da yadda abubuwan ke ƙara tsananta a wannan yanki, yasa 'yan majalisar soma kiraye-kirayen kai daukin gaugawa.
Muna kira da gwamnati da masu hannu da shunu su kawo duka kokarinsu game da wannan halin da 'yan difa suke ciki, don a ɗauki matakai don saboda a samu solution, matakai game da inda za a sa al'umman nan da suka baro gidajensu, a samu wurin da za a sa gidajen da za a saka su, kuma a ɗauki matakai yanda za a kawo musu abinci nan take, a ɗauki matakai yanda za a kare lahiyarsu, a kawo musu ruwan sha, a sa su dai cikin dai hali da za su samu su zamna kafin wannan ruwan ya janye.
Yankin Difa mai makwabtaka da kasashen Chadi da Najeriya na fama da matsaloli masu nasaba da rikicin Boko Haram yau shekaru kusan hudu. Lamarin da ya hana wa jama'a gudanar da ayyukan da mutanen yankin ke dogaro a kansu, wato noma da kiwo da kamun kifi, yayin da hada-hadar kasuwanci ke tafiyar hawainiya saboda dalilan tsaro, duk da irin matakan da gwamnatin Niger ke dauka don baiwa jama'a damar kai da kawo. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kuma da la'a gaida Sulaiman Mani Barma. Yayin wata ziyara da ya kawo a dan Amurka, gwamnan jihar Zamfara Bello Muhammad Mutawallin Maradun ya mana bayani akan matakan da gwamnatinsa take dauka da daƙil ayyukan ƴan batagari a jihar sa da ma sauran jihohin arewacin Najeriya. Ga dai bayanin da ya mana.
A koyaushe tunanin wannan gwamnati shine ya za ta yi a kare rayuwa ta al'umma ta wannan jiha, don haka muna nan kuma ana nan ana bincike mai tsanani wanda an kuma fara samun kan zaren abubuwan da abin da ya faru in Allah da kuma duniya za ta ji abin da ake ciki.
Wannan abin yana da nasaba da siyasa ne?
To ko menene dai, tunda ana bincike, in an kare bincike za ku sa abin da ake ciki.
To akwai shawara da masana ke faɗin cewa idan ka duba jihar Zamfara ta iya bakin kokarinta ta hana miyagun ayyuka, amma su waɗannan 'yan ɓatagari sun koma jihar Katsina haka suna fushi shiga wasu jihar. Me zai hana gwamnoni a arewacin Najeriya ku haɗa kai ya zama da idan za a ɗebe ko kuma za a kori su waɗannan 'yan ɓatagari su fice a ko'ina?
Gaskiya yanzu duka muna haɗe domin ba daɗewa ba mun je mai wani taro a Maraɗi da ni da shi gwamnan Katsina da kuma gwamnan Sokoto kan dosiya a nan tsaro. Kuma Allah da yanzu idan mun koma akwai taron da za mu yi a Zamfara na gwamnoni na shiya arewa wanda za mu sha kamata mu yi shi kafin mu zo, amma saboda wasu gwamnonin ba su nan. Don haka ina tabbatar ma'aluma cewa Allah da za a yi tanadi na ƙwarai wanda Allah da arewa za ta zauna lafiya.
Menene muhimmin batun da za ta tauna a wannan zaman da kake cewa za
a yi? Muhimmi shine na kowanne ya san wani mataki zai doka, kowanne gwamna na da nashi matakin da ya dace ya doka. Sai mu doki mataki daya, mutanen nan mu neme su lokaci daya, mu yi magana da su lokaci daya, kuma mu nuna musu mu duk abu guda mu buƙatar mu shine arewa ta zauna lafiya, domin in kan lura duk mu ne wa junanmu. Ba Hausa Fulani duk abu guda ne, haka Allah ya kaddaro mu haka muka tashi. Don haka babu dalili zamu zo muna kashe ƴan uwanmu, babu dalili zamu zo muna ƙeya da ƴan uwanmu, babu dalili zamu zo muna hasada da ƴan uwanmu. Idan duk mun ba waɗannan abubuwa, yana tabbatar maka Allah da arewa za su zauna lafiya.
Menene sako ga ainihin mutanen jihar Zamfara?
Sako na shine in ƙara godiya da addu'o'i da suke yi a koyaushe da kuma fata alheri ga wannan gwamnati, kuma alhamdulillah addu'o'insu suna tasiri, kuma ina tabbatar musu da cewa duk zuwan da muke fita kasashen waje muna fitowa ne akan tabbatar da cewa mun samu abubuwan da za su zo su ƙara gyara rayuwar al'ummar jiha da kuma tsaro ingantacce a wannan jiha. Don haka muna iyaka kokarin mu ba dare ba da rana mu tabbatar da cewa mun samu abubuwan da za mu kawo na cigaba a wannan jihar tamu. Ina godiya ga al'umma jihar Zamfara ga baki ɗayansu, mazan su da mata, yara da manya, kowa da kowa, da mutanen Najeriya ga baki ɗaya.
Ku zauna lafiya, al'umma ta kasa ta kujiya, zamanin lafiya shine cigaban Najeriya.
Gwamnan jihar Zamfara Bello Muhammad Mutawallin Maradun kenan. Wasu 'yan arewacin Najeriya mazauna birnin Lagos sun koka akan rashin tsaro da ake fama da shi a arewacin Najeriya, musamman Zamfara da jihar Sokoto da Niger, a wani taro manema labarai, yayin da wasunsu suke yabawa matakan da gwamnonin suke ɗauka, wasu kuma sun ce akwai buƙatar a ƙara ɗaukar matakai don saboda a magance wannan matsalar tsaro a yankunan. Wakilinmu Babangida Jibrin na ɗauki da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A taron manema labarai da wasu 'yan kungiyar ta Arewacin Najeriya suka gudanar, wasu sun yaba da matakan da ake dauka na tabbatar da tsaro, yayin da wasu kuma ake kushewa. A kwanan nan ne dai wani kwamiti da gwamnatin jihar Zamfara ta kafa ya mika rahotonsa, inda kuma ya ce ya samu sarakuna da iyayen kasa da masu sojoji da 'yan sanda da hannu dumu-dumu a harkokin rashin tsaro a jihar. To koya 'yan Arewacin Najeriya mazauna Lagos suke kallon wannan lamari? Alhaji Umaru na Gogo Sokoto shi ne zarkin kasuwar Adaba da ke Lagos.
A wannan bayani na tsaro a Arewa, wato gaskiya abin ba bai da ma bai mu da sha'awar kallo. In ka duba, zuwa Boko Haram ya kawo muna tabarbarewa tsaro ko ina, saboda ina ganin in baka manta ba, yawancin law enforcement agency namu ko kuma sojojinmu waɗanda aka sa domin su tare muna matsala, yawanci in ka duba bayan Arewa ne ake kaiwa. Idan aka ɗebi 'yan Arewa, yanzu kamar mutanen Kano, aka ce Kano an samu matsala, aka ɗauki mutanen Kano aka kai wurin nan, mutum ya san uwa ta za a kashe ko uban shi za a kashe ko yayin shi za a kashe, duk da na san duk Najeriya ne. To wallahi tallahi wannan maganin kawai in aka kirga dan Arewa mutum nawa ne, dan Kaduna mutum ne, dan Kano mutum ne, dan a ɗiba a kai can wuraren su, ka gani wallahi wannan ba zai faru ba. Sannan basarakin da aka haɗa kai da shi aka yi, aka kama mutane ko aka kwace musu dukiyoyi, wallahi tallahi wannan ya kamata a kashe shi gaba daya. Sannan wa'annan jami'an tsaron da ke ga maka wa'anda an ce da su ciki, in ka duba, in wallahi ka duba, ba za ka iske 'yan jihar ne ba.
Kuma sauran 'yan Arewacin Najeriya mazauna birnin na Lagos da ba a basu a baya ba wajen tofa albarkacin bakunansu game da harkokin tsaron a yankin Arewacin Najeriya. To sai dai a ta bakin wasu 'yan Arewacin kasar irin su Malam Bello Lukumanu Dan Sado, akwai bukatar gwamnati ta yahuwa ga kowa da kowa a wannan lamari na rashin tsaro a jihar, domin ci gaban jihar ta Zamfara da kuma yankin Arewacin Najeriya da ma Najeriya baki daya. Jihar Zamfara da jihar Katsina da ma jihar Kaduna ke ci gaba da daukan matakai na tabbatar da tsaro a jihohinsu. Har yanzu ana ci gaba da fuskantar matsalolin na rashin tsaro. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibrin, sai dai kada sha'afa, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashe Hausa da Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 10:11 ne da kuma minti 18 na safe. Ga kuma shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na yau za ku ji halin da ake ciki akan bunƙasa noma a jihar Yobe, ɗaya daga cikin jihohin Arewa maso gabashin Najeriya da ke fama da matsalar tsaro.
Kuma ya zama kamata ya zama wanto cewa manoma su rinka samun taki akan lokaci, su samu iri ingantacce, sannan kuma hallo ya zama wanto cewa yadda za su samu bashi ya zama wanto cewa ya zama mai sauki.
Daga bisani kuma za ku ji ci gaban bayanin manomi Shamsu Umar mai Fulani akan tallafin noman shinkafa da gwamnatin Najeriya ta baiwa manoman kasar.
In dai har da gaske ake za a yi wannan abu, tabbas da yanzu tattalin arzikin Najeriya ta bangaren noma ya ci gaba ya bunƙasa. Duk da haka mun san kokarin gwamnatin tarayya, to wasu 'yan tsirarin nan da suke matsala yanzu in ka je za ka ga suna gina gidaje da manyan motoci da dukiyar al'umma.
A yi saurare lafiya. To madalla, bari mu ɗauko shirin da bayanin Liman Galadima Guru, shugaban wata haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma a jihar Yobe, akan yadda za a bunƙasa noma a jihar.
Wato bunƙasa noma a jihar Yobe abu ne wanda yake gwamnati dole ta tashi tsaye ta taimaka wa manoma yadda za ta bunƙasa noma. Bunƙasa noma ɗin nan kuma ya kamata ya zama to cewa gwamnati na da tsari. Tsarin nan shine idan an muka duba jihar Yobe, duk da cewa muna a wajen hamada ne, amma akwai wasu bangare na jihar Yobe wanda su hamada bata shafe su sosai ba, kuma kasar su za ta iya daukan noma wasu abubuwa wadanda yake masu inganci. Sai zama to gwamnati ta tsara wannan, ta ce wannan bangare ku ba da karfi a noman abu kaza, saboda kasar ku za ta fi karɓar wannan abu. Wancan bangare ko kuma ku ba da karfi a noman abu kaza, wanda ke kasar gurinku za ta fi daukar wannan. Na biyu, ya kamata a ce jihar Yobe ta kirawo dukkan tsofaffin shugabanni na ma'aikatar gona da na muhalli da masunta, wato masu kamun kifi da kuma shugabanni tsofaffi na ainihin ma'aikatar dabbobi, ta zo ta tara su, ta samu experience inda suka yi wa jihar Yobe. Saboda na san irin wannan mutanen hakikanin gaskiya suna da wasu abubuwa da duk sun riga sun yi a da, yanzu ake zuwa ake ta sake faɗar su. Idan ta tsara yan ainihin cikin jiha din, to za ta samu abubuwa da za ta yi ta tsara harkar nomanta. Ba mu ce kawo professorsi a jami'a abin nan wani abu ne mai illa ba, amma su su zo su zama to kawai su ne masu jagorancin yadda za a yi a yi al'amura ɗin. To saboda kai wannan shi ne ina so na ga za a fi kasa, kuma ya zama kamata ya zama wanto cewa manoma su rinka samun taki a kan lokaci, su samu iri ingantacce, sannan kuma hallo ya zama wanto cewa yadda za su samu bashi ya zama wanto cewa ya zama mai sauki, kuma bashin nan ya zama to kada ya zama to cewa kawai an je an siyasantar da shi, ya zama to cewa an nemi shugabannin manoma sun san kuma manoma na ainihi, kuma san cewa waɗanda za su iya bin wannan abun ba waɗanda za su iya zuwa su je su farantar da abun bane.
To bari mu tsaida liman Galadima a nan, sai wani mako cikin ikon Allah za mu dora, amma yanzu bari mu koma can yankin Puntuwa domin jin ci gaban bayanin Shamsu Umar mai Fulani akan shirin nan na tallafawa manoman shinkafa da gwamnatin Najeriya ta bullo da shi.
Gaskiya mu muna da tabbacin gwamnatin tarayya wata 10 da wuce baya ta saki kudin noma wannan shekarar. Illa iyaka dai an rike su ne an aje su bankuna ana cin interest, kuma duk da haka interest din ma bai ishe su ba. Yanzu ina mai tabbata maka yanzu wai a yanzu ake magana za a ba da kayan noma wannan shekarar na damuna, bayan damuna ta kare. Kaga ba noma bane, yanzu sai a bibi kuma talaka a ce mai da rancen da aka bashi. Kaga ba a san yadda za a yi ba. In dai har da gaske ake za a yi wannan abu, tabbas da yanzu tattalin arzikin Najeriya ta bangaren noma ya ci gaba ya bunƙasa. Duk da haka mun san kokarin gwamnatin tarayya. To wasu ƴan tsirarin nan da suke matsala yanzu in ka je za ka ga nan suna gina gidaje da manyan motoci da dukiyar al'umma.
Ba ganin wannan za a ce kamar ko hasada ce ta shigo.
Ai ba magana hasada, idan yanzu aka zo a batsina na dan Puntuwa faifan Puntuwa aka kama ni, zan iya lissafa zan iya kai gidaje gida wanda ga yana an gina shi wanda ka san tana aka same shi. Wannan abu ne ga yana a fili ba wai abu koyon al'amari bane.
Kamar irin wannan noman shinkafa da muke gani, shi ba ganin ta wannan bangaren ya fito koko wani bangare ne wannan?
To bangaren noman shinkafa koma da yau na bangare to ai
kuma gata nan duk kuma tayi albarka tayi
shinkafa tayi albarka, amma ba da noman shinkafa bane. Inda da noman shinkafa ka dogara ba za kai ba, talaka ne yaje san yadda ya nemi abin shi noma shinkafa shi, wallahi ba tallafin da ba bashin da gwamnatin da gaya ta bada bane. Inda dan ta shine da shinkafa ba a noma ta ba, duk wani wanda zaka ga yanzu ya kai shinkafa shi kasuwa da wanda ya noma ne da gumin shi ya san yaje ya nema ne ba, amma ba wai da wannan kudin bane ba.
To ba ganin ma bashin nan kamar kara maku gwiwa zai yi, tunda hakka ce akwai yadda ma kuke yi ku yi, to me yasa za kai kun
wato ni da yanzu matashi ne, kuma na san akwai matasa masu zumma cewa suna son su yi wannan noma amma ba su da jari. Inda an ba su jarin daidai lokacin da ya kamata da sun yi noman, kuma suna da zuciyar yin shi a cikin rai amma ba su da yadda za su. To yadda abin ya taho a gwamnatin tarayya da a ce abin ya tafi kai tsaye yadda ya kamata, ina da tabbacin cewa da an yi abin yadda ya kamata, da yanzu shinkafar da ake noma a Najeriya da yanzu ɗan Najeriya ma ta yi masa yawa, sai mun fidda su kasashen ketare.
Yanzu so kake wa nan shugabanni a ja hankalinsu ko kuma a ja kunnensu ko kuma dai a cire su, ko me kake yi?
Ka san ɗan Najeriya in yadda ce a cire su zai ga kamar ina bakin ciki. To ni a tsari irin na idan mutum ya ba daidai ba a cire shi a canza, idan ma za a canza kuma ni a canza tsari ma gaba daya, wani ya daina shiga tsakani. Idan aka tantance ka a bankance an yadda za a iya baka wannan rance, to gwamnati ta san yadda za ta yi ta baka abin ya zo dangas. Magana wai a sai ta kayan noma a baka ma bai taso ba. Muna da kamfani, kaga kamar yanzu a Funto muna da kamfanin taki, a inganta mana kamfanin takin mu, sannan a ba talaka kuɗi bashin ya taya sai takin da kanshi, ba magana bata lokaci da wani nuku-nuku, da sai ga an yi abin yadda ya kamata. Kuma ya kasance tun watan ɗaya na sabuwar shekarar nan a kasance zuwa na biyu an sallama manomi.
To jama'a, yau ma dai abin da ya sauwaka kenan a cikin wannan shirin. Sai wani mako cikin ikon Allah za ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, da Haruna Dauda da ma Zaharaddini Sani Funtuwa da suka ba da gudunmuwa a shirin. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
Kowa da lagai da Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana.
Sakonni na farko a yau ya fito ne daga Dauda Kudu a jihar Yobe, tare da Buhari Yahaya shi ma a jihar Yobe, sai kuma da kaka Alhaji Bukar Gusuma da Masak, inda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ku ba mu dama kamar yadda kuka saba. Mu miƙa yabo tare da jinjinawa zuwa ga jagoran siyasar Najeriya baki daya, da kuma injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso, bisa namijin kokarin da yayi na bude makaranta ta koyon aikin jinya mata zalla a jihar Kano, wato mahaifarsa. Sannan za mu yi amfani da wannan kafar mai albarka mu miƙa sakon taya Madugun murnar cika shekara 63 da haihuwa. Hakika yana da kyau na siyasar Najeriya ku yi koyi da irin tsarin siyasar Kwankwaso. A ƙarshe muke addu'a Allah ya ƙara wa Kwankwaso lafiya, amin. Sai kuma sako na gaba daga Dauda Garba unguwar Jaji, tare da Albash mai caji garin Jambiri, sai kuma da Alhaji Haruna Bibi Waitar Masuwa, inda su kuma suka ce zuwa ga muryar Amurka, muna muku sallama. A yau mun shigo cikin wannan shiri ne domin mu tunatar wa shugabannin yanki karamar hukumar gamawa da kewaye da su taimaka su gyara mana wutar lantarkinmu da ya taso daga garin Dambam zuwa garin Jambiri, kuma har ta wuce har Tarmasuwa, domin bana kimanin shekaru 2 kenan bamu da wutar lantarki. To sai kuma sakon Hajiya Gambo Maman Gusau Zaria, inda ita kuma ta ce sakona zuwa ga mai girma shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari ne. Muna buƙatar samun sauyin rayuwa a cikin kasafin kuɗinka na shekarar 2020, domin a kowace shekara sai dai mu ji ana maganar kasafin kuɗi a sararin samaniya kawai, mun kasa bambanta baccin makahu. To madalla, mun kuma gode da sakonnin ku, ku ci gaba da aika mana da sakonni.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da Murtala zai kawo takaitattun labaran duniya.
Wani da daddan jami'in diplomasiyar Amurka zai bayyana a gaban kwamitin binciken yunkurin tsige shugaban kasa Donald Trump na majalisar wakilai akan zargin cewa shugaban ya hana kasar Ukraine tallafin soji, har sai ta bude wani bincike akan tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden da kuma ɗansa. Prime Minister kasar Canada Justin Trudeau ya yi da'awar samun nasarar zabe da safiyar yau Talata, inda ya lashe zaɓe wa'adi na biyu a babban zaɓen ƙasar, bayan jam'iyyarsa ta Liberal Party ta sami lashe mafi rinjayen kujeru da za su ba ta damar ci gaba da kasancewa jam'iyya mai mulki. Ƙasar Kenya ta ƙara tabbatar da shahararta na samar da fitattun 'yan tseren gudun ya da ƙanin wani na duniya, sa'ad da a watan nan wato 'yan ƙasar Eliud Kipchoge da kuma Bridget Koskei suka kafa sabon tarihi a tsere a ƙarshen mako. Wato tsere wani babban muhimmin al'amari ne a kasar ta da ke gabashin nahiyar Afirka, inda masu shirya gasa ke baiwa 'yan kasar ta Kenya damar kimtsawa domin samun armashi.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai can dare za a ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin shi Murtala Faruku Sanyin na da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, da wacce ta shirya ta bada umarni Julie Gresham, da kuma injiniyanmu na wannan la'asariya Mr. Rob. Babaya ko makiri ne daga nan Washington nake sallama da ku, amma a dakace shirin yau da gobe, shirin matasa.
don't know.